Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asari ta yau Talata, wanda ta yi daidai da 30 ga watan Nuwamba 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanan labarai.
Japan da France sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus na Omicron a yau Talata. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi rigakafin coronavirus ko su yi allurar ƙarfafa garkuwa, yayin da babban mai ba shi shawara akan harkokin lafiya ya ce babu makawa sabon nau'in Omicron zai shigo Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa lafiya yau Talata don ganawa da shugabannin ƙasar da kuma ministocin tsaron rundunar NATO.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa za a ji wata matsaya da masana suka cimma don yakar ta'addanci a kan teku.
Kasuwanci mutane wanda suke da kayan aiki suna da jirage na zamani, suna da abin da muke kira Advanced Maritime Domain Awareness Capability.
Taron karawa juna sani a kan cin zarafin mata da ƙananan yara ya ƙara jaddada buƙatar samar da dokar bai ɗaya a Najeriya.
Kuma shirin da mutane suke irin abubuwan nan in ya faru, especially kamar fannin fyaɗe, kasan in aka yi fyaɗe suna jin kunya.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakkun labarai da rahotanni. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Japan da France sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus a yau Talata, yayin da kasashe a fadin duniya ke fadi tashin rufe iyakokinsu ko neman hanyoyin takaita yaduwar cutar, yayin da kuma masana kimiyya ke nazarin illar da sabon nau'in ka iya kawowa. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargadin cewa akwai babban hadarin nau'in coronavirus na Omicron ga kasashen duniya bisa ga sakamakon nazarin farko. Tana mai cewa ana iya fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji tare da kuma mummunar illa. A yau Talata, hukumomin Faransa suka tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da nau'in corona na Omicron a tsibirin Faransa na Reunion da ke yankin tekun India. Patrick Mavungwe, kwararre a fannin nazarin ƙananan halittu a wata cibiyar binciken cututtuka masu yaduwa ta tsibirin, ya ce wani dan shekara 53 ne ya kamu da cutar wanda ya je Mozambique, ya kuma ya da zango a Afirka ta Kudu kafin ya koma tsibirin na Reunion. Haka ita ma kasar Japan ta tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da nau'in cutar coronavirus na Omicron a yau Talata, wani bako wanda ya zo daga Namibia a kwanan nan, a cewar jami'ai. Babban sakataren majalisar dokokin kasar Hirokazu Matsuno ya ce mutumin dan shekara 30 da wani abu a lokacin da ya isa filin jiragen sama ranar Lahadi, gwaji ya nuna yana dauke da cutar kuma an killace shi ana jinyar sa. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi rigakafin coronavirus ko su yi allurar ƙarfafa garkuwa idan sun riga sun yi rigakafin, yayin da babban mai ba shi shawara akan harkokin lafiya ya ce babu makawa sabon nau'in Omicron zai shigo cikin ƙasar. Kada ku jira abinda Biden ya gaya wa kimanin 'yan kasar miliyan 60 da ba su yi rigakafin ba kenan a lokacin wani jawabi a fadar White House. Ya kara da cewa idan baka yi rigakafi ba to ka je ka yi yanzu. Biden ya kuma ce a halin yanzu baya tunanin akwai buƙatar ƙara daukar matakan rufe wuraren kasuwanci da makarantu saboda barazanar sabon nau'in Omicron. Biden ya ƙara da cewa zai yi duk mai yiwuwa wajen yaki da sabon nau'in, amma jami'an lafiya na fatan waɗanda suka riga suka yi rigakafin suna da kariya akan nau'in cutar, duk da cewa ana kan gudanar da ƙarin binciken kimiyya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa Latvia yau Talata don ganawa da shugabannin kasar da kuma ministocin tsaron rundunar NATO, yayin da kawancan kasashen ke bayyana damuwa akan yadda Russia ta jibge sojojinta a bakin iyakarta da Ukraine.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu fara da rahoton mu na farko. Ayyukan ta'addanci ba su kare kawai akan doron ƙasa ba, har ma a saman teku akan ga irin waɗannan ayyukan a faɗin duniya. Samar da tsari da zai kawar da miyagun ayyukan na da matuƙar mahimmanci wajen ciyar da ƙasashe masu tasowa gaba a fannoni da dama. Hakan yasa ake gabatar da wani taron ƙarawa juna sani a birnin tarayya Abuja don samar da mafita. Abokin aikin mu Hassan Maina Kaina ya halarci taron ga kuma rahoto da ya hada mana.
Growing local and international concerns about maritime security in Africa, especially the Gulf of Guinea.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awol Zubairu Gambo ke karin haske akan babban taron kasa da kasa da manyan hafsoshin mayakan ruwa na kasashen Afrika akan karuwar fargaba kan matsalar tsaro a ruwan kasashen na Afrika, musamman a gabar tekun Guinea. Vice Admiral Awol Zubairu Gambo, wanda Rear Admiral Christian Ezekobe ya wakilce shi, ya ce za a kuma tattauna daukar matakai na bai daya don shawo kan kalubalen da ake fuskanta a cikin ruwa na kasashen Afrika, wanda ake sa ran amfani da fasahar zamani.
Has prompted the application of technology to boost regional naval capacity.
Da yake mun karin bayani akan taron na yau, kakakin sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun, ya ce koda baya ga kasashen Afrika 30, kazalika su ma sojojin ruwan kasashen Amurka da Turai da daga cikin mahalarta wannan taro.
Akwai United States, akwai UK, akwai Italy, akwai France, Portugal. Su fara su zo su halarci wannan taro da ake yi.
Kamar su wane rawa za su taka a cikin taron?
Eh to, kasan su mutane wanda suke da kayan aiki, suna da jirage na zamani, suna da abin da muke kira Advanced Maritime Domain Awareness Capability, suna da na'urori za su yi hangen duk abin da yake faruwa a cikin teku da kasashe ke da shi. Kaga ai zai rage aikin sintiri da muke yi. Yanzu wannan taron da kuke gani, abin da ake son a tauna kenan. A duniya yanzu wannan wayannan na'urorin da su aka fi amfani saboda magance matsalar tsoro a ruwa da kuma tekun kasashen duniya.
Tune da masana suka fara tsokaci kan wannan taro na yau, Alhaji Baba dan masanin fika da ke zama tsohon babban sakataren hukumar Raya Kogin Kwara mai kasashen Afrika tara, ya ce ko ba komai wannan taro ka iya zama tamkar cuɗanin cuɗe ka tsakanin kasashen na Afrika da kuma Turai.
Kasan shi sha'anin ruwa ba kaman na ƙasa ba ne. Na ƙasa za ka ce ga boda tsakanin Najeriya da Ghana da Togo da sauransu in ka wuce aka ka zo, amma shi na ruwan nan fa kusan iyakan yana da wahala. Yanzu kaman inda na yi aiki kasashe tara ne kamar yadda ga maka, a cikin kasashe taran nan guda biyu ne kawai wanda ba su da haɗi, kasar su bai haɗu da ruwa ba, shi ne Niger da Mali. Amma sauran duk guda tara ɗin kasashe su yana da alaƙa ta yadda ruwa yake tafiya, musamman Atlantic wanda shi ne babba wanda ya ce ta nan ne ake kawo mana abu masarufi ta nan, ko mu muke aika kayayyaki a can kasashen Turai da Amerika. Kaga idan akwai matsala a nan wurin ya shafe mu, amma kuma ya shafi kasashen nan da suke da bukatan kayayyakin da muke kai musu, musamman dai mai. Kuma tunda ke su suna da hanyoyin kariya fiye da namu, ina gani kamar wannan taron yana da muhimmanci, zai zama cutanin cute ka ne, zai taimake su mu ma zai taimake.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Dakarun Taliban sun aiwatar da hukuncin kisa na nan take ba tare da wata shari'a ba fiye da 100 da batar da jama'a a lardunan Afghanistan hudu a wasu hare-haren daukar fansa tun bayan da mayakan suka kwace ikon kasar a watan Agustan da ya gabata biyo bayan janye dakarun yammaci a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. An tattara bayanan hare-haren a lardunan Ghazni da Helmand da Kandahar da Kunduz tsakanin watan Agusta zuwa ƙarshen watan Oktoba, amma an yi imanin cewa waɗannan hare-haren sun faru ne a faɗin Afghanistan. A wata hira da muryar Amurka, Patricia Gosman ta ce sun kai harin ne akan mutanen da suka yi faɗa da su, kuma galibi binciken da muka yi ya gano cewa mutane ne da suka taka muhimmiyar rawa a lokacin faɗan. Mutanen da 'yan Taliban suka sani ne, musamman 'yan yankin, a cewar ta. Ta kuma ce an kai hare-haren ne duk da cewa 'yan Taliban sun yi alƙawarin ba za su ɗauki fansa ba. A yau Talata, wata kotu a Myanmar ta ɗage zaman yanke hukunci a shari'ar shugaba Aung San Suu Kyi da aka hanɓarar da gwamnatinta don ba da damar sauraron bayanai daga ƙarin shaidu. Kotu ta amince da buƙatar lauyoyin da ke kare Suu Kyi ta ba wani likita da a baya bai iya zuwa kotu ba damar zuwa yanzu ya ba da bahasi, a cewar wani jami'i a fannin shari'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Fiye da shekaru 6 bayan Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kudurin dokar da ke bada kariya ga iyali, musamman mata da ƙananan yara, daga dukkan nau'ukan cin zarafi, har yanzu masu ruwa da tsaki na fafatukar ganin gwamnonin jihohi sun kafa tare da zartar da waɗannan dokoki a jihohinsu. Abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya yi muna nazari a game da wannan doka da kuma yadda za ta yi aiki.
Yaƙi da aikatau da faɗe da cin zarafi tsakanin ma'aurata da sauran miyagun ayyuka da ke tauye 'yanci da kuma yin barazana ga makomar rayuwa mata da yara na daga cikin al'amuran da dokar ke ƙoƙarin kawarwa a tsakanin al'umma.
Jihar Kano cikin ikon Allah 2017 an karɓi dokar nan, an yi nazarinta, ana ganin kuma ya za a yi ta zo ta dace da ɗabi'u da addini da al'adu na mutanen Kano, wanda mu kamar yanda take a halin yanzu ba mu yi ta wai ita doka a kashin kanta mai suna bablo kaman yanda wasu jahohi suke ba. Abinda aka yi sai muka dauki kundin tsarin tafikar da laifukanmu, wato Penal Code of Kano State, sai muka zo muka dinga dauko abinda yake cikin bablo, wanda babu shi a Penal Code sai mu sa shi, wanda za a gyara shi a sa shi, wanda za a ƙara shi a ƙara shi. Kuma kamar yanda tafiya take nunawa, ana kokarin shi commissioner shari'a zai gabatar da kudurin dokar a matsayin abinda ake cewa executive bill.
Barista Amina Umar Hussein kenan sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa reshen jihar Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da taron masu ruwa da tsaki na kwanaki uku a kan yadda za a aiwatar da wannan doka a jihar Yobe ke gudana a nan Kano. Malam Mustapha Wakil da ke zaman sakataren kwamitin JRC da ke aikin gudanar da garambawal a sashen shari'a na jihar Yobe ya ce sun taɓa alli da dukkanin masu ruwa da tsaki gabanin samar da daftarin dokar.
Ba mu bar malamai ba, ba mu bar members house assembly ba, sannan kuma a yin wannan din mun mai da hankali sosai, musamman abin da addini ta yi tanadi akan su, su muka mai da hankali akai. Kuma ma kokari da muka yi shi ne ba kadai addinin musulunci da yake ita ne, to addini mafi yawa, mafi yawancin mutane da suke Yobe state ba, mu yi la'akari da hadda dan mutane da mazauna a gari ko Christian da muke da su a wajen, mu yi la'akari da su lo din mun buɗa shi kamar da musulmi ga bangaren sa, shi ma in wanda ba musulmin ba abinda bai shafi musulmi ba zai iya shafan sa. Wannan bata taka musulunci ba, kuma musulunci ita take regulating nata da yake shine asalin tushen rayuwar mu gaba daya.
Yanzu haka dai Majalisar Dokokin Jihar Yobe ta amince da kudurin dokar, kuma ana dakon gwamna Maimala Buni ya rattaba hannu a kanta. amma gabanin haka kungiyar lauyoyi mata ta kasa da kasa Reshen Jihar Yobe ta fara aikin fadakar da al'ummar jihar game da kunshin dokar, inji sakatariyar kudin kungiyar barista Aisha Isa.
Fadin Yobe muna sanitization, muna zuwa muna fadakarwa, muna wayar ma mutane da kai, kuma shirin da mutane suke yi irin abubuwan da in ya faru, especially kamar fannin fadi, ka san in aka yi fadi suna jin kunya. Yanzu wannan Chiva flood din nan yawan maganar shi ma da muke yi da zuwa kuma gurare din muna shiga kauyuka muna wayar ma mutane da kai din su san amfanin wannan dokar. Kuna roƙon mai girma gwamnati honorable Mai Mada Buni dan Allah ya sa mana hannu a wannan flood din.
Cin a cikin watan Yunin bana ne gwamna Badr Abubakar na jihar Jigawa ya rattaba hannu akan makamancin wannan doka bayan gyare-gyaren da majalisar dokokin jihar ta yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Idan kuma muka leka jamhuriyar Niger kuwa, tawagar matasa daga kasashen G5 Sahel sun hallara a birnin Yamai don tattauna hanyoyin kafa wata majalisar matasan kasashe na wannan yankin don ci gaba da neman hanyoyin kare matasa daga harkokin 'yan ta'adda a wannan lokaci da yawaitar aika-aikan 'yan bindiga ke ƙara hauhawa. Wakilinmu a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoto da ya aiko mana.
Lura da yadda kungiyoyin ta'addanci ke amfani da matasa wajen tafkata asar da ke wakana a yanzu haka a yankin Sahel yasa kungiyar majalisun dokokin kasashen Afirka renon Faransa wato APF da kungiyar kasashen Jason Sahel fara yunkurin kafa wata majalisar matasan kasashen Jason Sahel wacce za a dora wa alhakin waye kan matasan yankin ta yadda za su kauce wa fadawa hannun kungiyoyin ta'addanci da na 'yan fashi. Mafarin wannan taro kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dokokin Niger Sallahan Qurau ya bayyana,
duk wanda ke tahiya ana shan su can, mun lura da matasa ne yalla wanda ba su da aikin yi kullun dare da rana suna zamne sai shashayi sai hirar banza. Muka ce to matasan kasashen Ghana biyar ya zamanto hanyar majalisanci mu garmuyi mu tsara su mu gargade su don su ma su samu su gargade sauran duka matasa na kasashen ga sai hattara kan su zo su azu a yaudare su a ja su a ce musu ai ga inda za su samu da gaugawa za inda za su samu na kwarai su tahi wajen yan ta'addanci.
Mutane kimanin miliyan 83 ne aka kesta cewa suna zaune a yankin Sahel, kuma kashi 60 daga cikin 100 na yawan waɗannan al'umomi matasa ne. Saboda haka ya zama wajibi a fara ayyukan ganar da matasa irin rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin fitar da wannan yanki daga matsalolin tsaro da na tattalin arzikin da ya tsunduma, inji da Sansan Tilkuete dan majalisar dokoki mai wakiltar ƙasar Cote d'Ivoire a majalisar APF.
Il faut bien que l'APF puisse les préparer à cerner déjà le rôle du député.
Matashiya daga jihar Damagaram Yasmina Abubakar Yakuba Sido dake daya daga cikin mahalartan wannan taro na da kwarin gwiwar cin magurin da aka sa gaba a karkashin wannan majalisa ta matasa da ake shirin kafawa.
Mu ne muke kamata mu tashi da kanmu mu matasa mu san menene yake damunmu kuma mu san menene ya kamata a yi dan a kawo karshen wannan matsaloli. Da muka koma can sa garuruwan mu tunda Niger duka region ne za mu je mu isar da sakon da muka samu daga nan ga matasa su ma su sanya ake ciki kenan sai a gamu da su duka a taro don cimma wannan guri.
Mayar da hankali akan batun ilimi da tarbiya ita ce hanya mafi a'ala a yau wajen kare matasa daga yunkurin kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindigar da suka addabi kasashen Sahel. Sakon da Salma Hala wata matashiyar kasar Mauritania ta ce ta zo da shi kenan da sunan matasan Mauritania zuwa ga matasan kasashen nan biyar wato Niger, Mali, Burkina Faso, Chadi da Mauritania. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na kiraba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya, Farfesa Garba Hamidu Sharubutu, wanda ya karin haske kan kudaden binciken harkokin noma a Najeriya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu a Plateau Zainab Babaji ta tambayi Farfesa Sharubutu kan ko Najeriya ta shirya wajen gayyato kamfanonin kasashen waje da na cikin gida ko kuma masu kuɗi a cikin Najeriya wajen zuba jari a wannan fannin, ganin irin halin rashin tabbas da ake fama da shi.
Abin da ya sa na ce shi ne saboda yanzu haka ɗin da mun fara samun gayyata. Dama ai tsoron da yawancin masu saka jari suke yi shi ne babu doka wanda ya bamu daman yin haka. To amma tun da aka fitar da wannan dokan, ina tabbatar miki da cewa mun fara samun masu saka jari, sun fara nuna kansu. To idan aka samu kuma aka fahimtar da su sosai, kuma sun san cewa lalle akwai doka wanda zai kare wato tattalin arzikinsu, ni na tabbatar da cewa za a yi kokari a samu. Bayan haka kuma a mitin din da muka yi muka ce, to idan muka samu mutane daga kasan waje wanda suka yarda za su saka jari a yawancin cibiyoyin bincikenmu, to za mu yi kokari mu fidda doka wanda zai kara musu karfin gwiwa, wato kamar ya encouraging din kamfanonin nan waje su nemi ƴan kasa su masu su sa su cikin wannan saka jari.
Batun wannan riga da aka fara ko kuma wannan shi tsari na gwamnatin tarayya, musamman ta yadda za a keɓe gurare ma waɗanda suke sha'awan ko da a harkan gona ne ko na kiwo da sauransu, musamman kwanaki an ƙaddamar da shi a jihar Nasarawa, ina aka kwana ne a wurin?
Yanzu ai kin san abubuwan ana yin shi ne daidai. Yanzu ana nan ana tattara jihohin da su suke jin su ma suna son su tsawatar da wannan, saboda ita gwamnatin tarayya mu a namu fahimta a ma'aikatanmu ta tabbatar mana da cewa ita ba za ta tilasta kowane jiha ta yi ba, amma kuma tana iya gaya ma jihohi amfanin wannan abin. Kuma ki sani cewa fa ba gwamnati ne kawai ita kaɗai da ƙarfin kanta za ta yi ba, har kamfanoni wanda suke son saka jari cikin harkan dabbobi su ma suna yi. Kwanakin bayan nan idan kika saurari labarai da yawa za ki ji cewa yawancin mutane gwamnoninmu suna fitowa kasan waje su je suna neman masu saka jari a wannan fannin. Hatta kasashen da sun nuna su da kamar sun nuna basu da wuri da za su ba makiya.
Jihohi kenan.
Jihohi. Gwamnoni da yawa sun fita kasan waje suna nema. Ni na san cewa Mina ta fara da ƙarfi kwanan nan ita ma Kaduna gwamna ya fita waje ya je yana neman wanda za su saka jari. Gombe su ma sun ke da wuri suna ƙoƙari, na san na Sokoto suna nan suna ƙoƙari. Saboda da haka ita gwamnati dama shi ne ta ba da hanzari, wato ta nuna ita irin nata tallafin da za ta bayar saboda mutane su. So an ƙaddamar da guda, yanzu ɗin nan ana ƙoƙarin tattara su waɗanda jihohin da suka ga kamar su suna iyawa. Nan da lokaci kaɗan in Allah ya sa yarda in ga za mu sake tafiya mu je mu buɗe na wasu wurare na jihohi.
Waɗansu suna ganin kamar ana yi ma masu kiwo ne, musamman a ce ko Fulani masu kiwon shanu da sauransu. Mutane suna so su fahimta yaya ma za a aiwatar da wannan aikin.
Ai shi ya sa wato sunan an ma wannan tsarin ko kuma shirin lakabin dabbobi ba ce shanu ba kawai, dabbobi. Sabila da haka an tsara shi wato kowace jiha tana iya zuwa ta zo ta duba samfuri ta ɗauki samfurin wannan ta je ta aiwatar da shi daidai da yanayin yadda al'adar ta garura, daidai da yawan kasanta, daidai da yanayin yawan mutanenta, daidai kuma da irin dabbobin da su suke kiwo. wannan bai nuna cewa dole sai an ma mutane karku tuna ta cewa fa ba maganan makiyaya ake yi na yawo nan a zauna nan ba maganan a samu wuri ne na zama dindindin tsoro samu abinci kuma abinci na in ba suna cin in sun ci shi suna ta yawo zai zamanto ya zamanto bai da amfani a cikin dabbobin nan amma aka samu wuri ke dabbe aka zo aka aje suna yi muna ganin kaman su likitocin dabbobi suna iya samun su wuri guda bayan haka duk cututtuka da sauransu idan sun addabe su ana ilke shi ko kuma a yi magani shi nan take so wannan kawai fahimta ne na mutane saboda lokacin da aka fara abin mutane ba su fahimce shi sosai ba amma yanzu din nan ai akwai jihohi wajen kusan fiye da 20 wanda sun nuna cewa suna so su yi mutum idan ba abu ne wanda zai sa a kwace kasan mutane ba ko kuma abu ne wanda zai talautar da manoma.
Masu sauraro a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu fara yin bitar karshen shekara na wasu shirye-shiryen noma da muka kawo muku tun daga watan Janairu zuwa Nuwamba na wannan shekara. Yanzu a madadin Farfesa Garba Hamidu Sharubutu da kuma wakilinmu a Plateau Zainab Babaji sai Jude Lathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga inda ya ce muna yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar fatan alkhairi a bisa ziyaran da ya kawo mana a jihar mu ta Gombe domin ƙaddamar da wani shiri da fatan Allah ya sa shi da tawagar shi da mahalarta taron su koma gidajensu lafiya. Daga nan kuma sai saƙon Usman Shito Mahuta inda ya ce haba ministan lafiya na jamhuriyar Niger Dr. Ilyasu Idi mai nasara matakin da ka ɗauka a gwamnatance na tilastawa ma'aikatan kiwon lafiyan ƙasar karɓar allurar rigakafin corona hakan san bai dace ba sannan hakan keta haƙƙin bil'adama ne. Akwai tarin matsaloli da buƙatu da ke damun likitoci da ma'aikatan kiwon lafiyan ƙasar Niger amma kun yi barista su sai rigakafin corona za a tilasta musu cewa dole su karɓa ya kamata ku sani cewa demokradiyya ce ta kawo ku kan wannan matsayin da kuke tunkaro ku yi abin da ya dace a lokacin da kuke rike da madafin iko domin tarihi ya muku kyakkyawar shaida ba wai idan tarihi ya tuna da ku a rika alawadai ba. To sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga Haruna Boda Nkaibo inda ya ce fatan alkhairi gare ku ma'aikatan VOA Hausa muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin shi na babban kwamandan dakarun tsaron ƙasar nan kuma gashi tsohon janar na soja ne da ya yi koyi da Firayim Ministan ƙasar Habasha Abi Ahmed wajen shiga gaba ya jagoranci rundunar sojan ƙasar su shiga dajukan ƙasar nan musamman ma mahaifarsa jihar Katsina da Zamfara Kaduna da kuma jihar Borno da Naija domin fatattakar waɗannan miyagun 'yan ta'addan ba kawai suna zaune a Abuja kuma suna cewa wai suna samun nasara kan 'yan ta'adda ba. Masu sauraro mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Japan da France sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus a yau Talata yayin da kasashe a faɗin duniya ke ƙoƙarin rufe iyakokinsu ko neman hanyoyin takaita yaduwar cutar yayin da kuma masana kimiyya ke nazarin illar da sabon nau'in ka iya kawowa. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi rigakafin coronavirus ko su yi allurar ƙarfafa garkuwa idan sun riga sun yi rigakafin yayin da babban mai bashi shawara akan harkokin lafiya ya ce babu makawa sabon nau'in Omicron zai shigo cikin ƙasar.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu can anjima cikin daren ku karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Chadi, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Levis Gratiam. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande, in ku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace. Salam.